الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما ينهك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي سادواء وانا مسلاتي نا الهج محمد انجمي انا ميدوغري اجهر برنو اوانا يمتشي نرى نر السبر تقص دوات الرمضان هجرا منذ صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوا مدينة دبو ايدة تريهدو دا تلاتين دي دي وانا كما يزو دي دي دا اشيرين دا ترى قواتا تقص ميلادية تدبو بيو دا ترى وانا كما شيني مجلس منا شدكو kafin mu shiga tafsirin ayoyin da zamu karanta a wannan yammaci, zamu ansa kaɗan daga cikin tambayoyin da suka zo hannu. Wannan yana tambaya, yace menene hukuncin bin limamin da bai san hukuncen tajwidi ba, wato na karatun Qur'ani kamar irin su idgami, izhari, ikhfa'i da dai wasu abubuwa da ya zana. Kurakurai iri biyu ne da mai karatu yakan iya yayi yayin da yake karatu. Akwai kuskuren da ake cewa allahnul jali, akwai kuma allahnul khafi. Akwai kuskuren da yake kuskure ne da ya shafi ma'ana, da zai canza ma'ana kwata-kwata, ko kuma zai jagwalgwala ma'anar da zan ba ta da kima. Akwai kuma kuskuren da yake kuskure ne amma ba wanda zai canza ma'ana ba. Ga wanda ya san harshen Larabci da ya ji zai san cewa ba daidai aka faɗi kalmar ba, amma kuma zai gane me ake nufi. Wannan shi ne ake cewa allahnul khafi. Allahnul jali mutumin da zai riƙa karatu yana canza kalmomin gaba ɗaya, kamar yana karanta Fatiha maimakon ya ce an'amta alaihim sai ya ce al'amta. Kaga ba Larabi da zai fahimci menene al'amta ba, babu wata kalma al'amta a cikin Larabci. Kaga wannan lahnun ne jali, kuskure ne karara, da kowa na iya gane kuskure ne, ko ainihin ya rika cewa ghairul maghlubi alaihim walal lalil. Kaga maghlub kalma ce ta Larabci amma ba ita ce a wannan gurin ba. Al-maghlub da Larabci shine wanda aka gallaba, wanda aka rinjaye shi aka fi ƙarfinsa. To kaga in ka ce ghairul maghlubi alaihim, ka kawo wata kalmar da ba ita Allah ya sanya a gurin ba, wannan shine allahnul jali. To wanda yake irin wannan kuskure bai kamata ya zama limami ba, ko da an naɗa shi ya kamata a canza shi a kawo wani wanda ya iya karatu. Allahnul khafi shine wanda zai rika karatu ba ikhfa'i, ba izhari, ba idgami, yana dai ja, kun dai san karatu ake ja. To wannan ba a cewa sallah idan an yi a bayansa ba ta yi ba, ko sallar shi ba ta yi ba, saboda wannan hukunce-hukunce ba kowa ne yake iya gane su ba sai wanda ya karance su. Duk da cewa akwai wasu gurare da ake zuzuta abin, don wani lokaci wasu hukunce-hukuncen wajen ɗabbaka su ana kuzuzuta abin, ana kururuta shi sama da kima, har ma ka ga wani in yana karatu duk iyawarsa ana taka masa birki wai bai iya ba. To wannan baya daga cikin koyarwar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ko mutum ya yi ja a ce ai jansa bai kai harakat ɗin da ake so a nan ba, ana yi ana lissafawa da ɗan yatsa. Wannan duk baya daga cikin abin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya koyar. Saboda haka akwai masu sanya wasuwasi cikin karatu, tare da cewa babu wani dalilin da ya kamata da zai sa su sanya wannan wasuwasi cikin karatun jama'a. Ibn al-Qayyim a cikin littafinsa Ighathatul Lahfan amma kayi da shaytan yayi magana akan irin waɗannan waɗanda suke matsawa wajen batun tajwidi din har su wuce gona da ilimi ba cewa akai babu tajwidi ba amma wani abin da ake yi ba koyarwa ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam ba ijtihadi ne na wasu tsirarin malamai kuma suke nan wasu suka dauka suka dora aka don haka idan lahnul khafi ne baya hana abu mutun sallah dan bai san wato baya harakat a gurin ja al-madd al-muttasil baya masa harakat din da aka ce ai masa ko yana gurin idgami baya gunna ko gunna ba ta fitowa sosai wannan duk ba zai sa a ta da kayar baya ba a ce za a yi gore sai an cire limami wannan bai dace ba wannan yace akwai bambanci tsakanin masu wa'azi da malamai duk wani malami yana iya zama mai wa'azi duk wani malami ma'ana wanda yake mai karantar da ilimi yana iya zama mai wa'azi domin wa'azi shine al'amru wan nahi umarni da abu mai kyau da hana mummuna shi ake kira wa'azi to duk wanda ya san abinda Allah yake so yayi umarni da shi ya san abinda zai hana ubangiji ya hana shi to wannan yana iya yin wa'azi don haka dukkan wani malami yana iya zama mai wa'azi ma'ana dukkan wani mai karantarwa yana iya zama mai wa'azi amma ba dukkan mai wa'azi ne yakan iya zama mai karantarwa ba tunda kalmar wa'azi tana da fadi duk sanda zaka umarci wani mutum da aikata alkhairi ka hana shi mummunan aiki kai masa wa'azi da zarar ka hana shi mummunan aiki ka umarce shi da kyakkyawan aiki to ka masa wa'azi to kaga anan koda nasi ɗaya ka sani ka gaya masa dan yayi aiki da wannan nasin umarni ne ko hani ne anan kayi wa'azi amma ba lalle ne a buɗa maka littafi ka karantar ba saboda haka ana iya samun mai wa'azi amma ba zai iya karantarwa ba ballantana yayi fatawa yace abu kaza halal ne ko abu kaza haram ne waɗannan suna da yawa a cikin kowace al'umma ba wai al'umma mu ta kasar Hausa kawai ba a kowace al'umma ana samun wato waɗanda suke umarni suke hana mummuna amma ba su taka martaba ta al'ulama ba za su iya wa'azi wani ma zai haddace kasar din wani ne ya je ya hau duro a yi ta masa kabarbari to amma da kasar din ya kare shi ma ya kare to kaga wannan za a iya yin wa'azi tunda watakila abinda ya ji din shi ya faɗa ma shahidna illa bima alimna abinda ya ji shi ya faɗa amma kuma aka ƙara gaba to dole ne shi ma ya dakata to saboda haka yana da kyau a ware tsakankanin wanda za a yi masa fatawa da wanda kuma za a ji wa'azinsa wani za ka samu malami ne hamshaki ƙwararren malami ya kai duk inda malami ya kai amma ba zai iya wa'azi ba saboda watakila Allah maɗaukakin sarki bai ba shi zarangwana ta wa'azi ba bai ba shi zaƙin harshe ba da iya bayanin yadda mutane za su fahimta wannan akwai su da dama wani in ya yi rubutu sai ka yi mamakin rubutun nashi amma kuma in ya tsaya gaban mutane ba zai iya magana ba to kaga wannan ba za ka ce masa jahili ba malami ne shine ma kuma malamin amma kuma Allah bai ba shi fasaha da azanci na bayani ba saboda haka dole ne ka tantance tsakanin waɗannan wannan kuma yake wajen kiran sallah wato wajen hada sallar magriba da isha'i saboda larura ta ruwa misali shine yake tambayar cewa to za a saki kiran sallah ne bayan an idar da magriba wato in za a yi isha'i ko ba za a saki kiran sallah ba sai ya ce in za a kira sallar wato ta isha'i din akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace a kirawo din kuma ba za a kirawo ba iqama kawai za a yi to akwai hadisin da yace kada a kirawo to kaga irin wannan sai ya rikita mai wa'azi wanda ba malami ba duk sallah tana da kiran sallah sai idan nafsi ne yake bance ta nasi shi yake fidda sallah kaza yace ba a mata kiran sallah kamar yanda hada sallah a Arafa da hada sallah a Muzdalifa sai ya zan annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada sallah a Muzdalifa tsakanin maghrib da isha'i. Jabir ibn Abdullah da Abdullah dan Umar da suka ruwaito hadisin sai suke cewa amma da kiran sallah sai ba ayi wa abin nan ba ayi wa kowace da ikamata, da kiran sallah sai kowace da ikamata. Kaga anan sai suka ware cewa kiran sallah ɗaya ne, domin a nuna maka anan an fita daga ka'idar da aka sani, ka'ida ta bai daya na cewa kowace kiran sallah, kowace sallah tana da kiran sallarta. Wani zai ce to ai ga sunan duk an hadu a masallaci, menene za ta a kirawo, wa za a kirawo kuma? Dan shi kansa kiran sallah shi karan kansa ibada ce, kuma ba wai kai kana kiran wanda yake nan ba kawai. Ka sani cewa akwai aljanu wanda za su iya zuwa sallar, kai in ruwa ya hana ta fitowa ba lalle ya hana aljanu ba, su watakila wannan ruwan ba zai hana su komawa gida su ji kiran sallah kuma su fito ba. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mutumin da yake tafiya a daji cewa in lokacin sallah yayi ya kirawo sallah. Kaga shi kadai yake a daji, daga shi sai dabbobinsa ko sai namun daji, amma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce in ya kirawo sallah duk wanda ya ji kiran sallan nan da mala'iku da aljanu da dabbobi sai sun nema masa gafara a gurin Allah. To kaga ashe shi karan kansa kiran sallar ibada ne, ko da kuwa mutane duk an hallara a masallaci dan an ce ka kira sallah a wannan lokacin, kada ka ce to wa zan kirawo. Idan ka kirawo duk wani wanda zai ji wannan kiran sallar cikin mala'iku da aljanu da mutane za su nema maka gafarar Allah. Saboda haka wannan ka'ida da aka sani guda daya ta cewa dukkan kiran, dukkan sallah na da kiran sallah, ita ce idan aka samu inda aka ce ka a kira sallah to sai a ce kawo nassin da ya ce a nan ba a kiran sallah. An gane ko? Saboda haka shi idan zai ce ka a kirawo sallah, tare da cewa ka'idar da aka sani shine kowace sallah na da kiran sallah in ba an samu togaciya ba, shi yanzu a nan zai samar da wata togaciya, to wannan togaciyar tana buƙatar dalili. In kuma ba ya da dalili to sai a tafi akan al-aslul 'am, wato ka'ida ta gaba daya. Me ya bambanci tsakanin al-khawfu da al-khashiya? Al-khawfu shine tsoro zalla, ka ji tsoron abu, kamar yadda zaka ji tsoron maciji, kamar yadda zaka ji tsoron kunama, ko ka ji tsoron farawo, wannan sunan shi al-khawf da larabci. Al-khashiya kuma al-khawfu ma'a at-ta'zim, ka ji tsoron abu tare da girmama abu. Shi yasa Allah kadai ake wa khashiya, ka ji tsoransa tsoro kuma da yake tattare da girmamawa. Shi yasa Allah ce innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, sai aka yi amfani da kalmar khashiya, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, saboda tsoron Allah anan tsoro ne wanda yake tattare da girmamawa. Wannan shine bambanci tsakaninsu. Ina ga waɗannan tambayoyi sun isa, sai mu koma ga tafsiri. A jiya faifai na farko ya kare a cikin wannan kissa ta annabi Yusuf alaihi salam. A yau za mu tashi a kan wato aya ta 19 wanda ita ce farkon faifai na biyu. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوة قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروا بثمن
Na'am. To shikenan sai yaki ya dawo kan annabi Yusuf alaihi salam a cikin rijiya, bayan an gama gaya mana abin da ya faru yayin da 'yan uwan annabi Yusuf alaihi salam suka je suka sami mahaifinsu suka gaya masa cewa kerkeci ya cinye Yusufu a lokacin su suna tsere, sun bashi a wajen kayayyakinsu. Suka gaya masa uzurrukansu da hujjojinsu, amma Yaqub alaihi salam bai gamsu ba, bai yadda da abinda suka faɗa ba. Karshen magana da yayi shine wallahul musta'anu ala ma tasifun, to sai siyaki kuma ya dawo yanzu ga annabi Yusuf alaihi salam a cikin rijiya ga kuma wasu ayarin fatake ayarin matafiya sun zo za su wuce ta gindin wannan rijiyar domin sun jefa shi ne akan rijiyar da take kan hanyar fatake wanda idan sun zo lalle za su nemi ruwa in kuma sun je neman ruwa ta iya yiwuwa su tsinci annabi Yusuf alaihi salam su tafi da shi don daman wannan ita shine plan din da suka yi shine shirin da su ƴan uwan Yusuf suka yi to shine Allah yake gaya mana waja'at sayyaratun sai wasu matafiya ayarin matafiya suka zo wa fa arsalu waridahum sai suka tura mai ɗebo musu ruwa fa adla dalwahu sai ya jefa gugarsa cikin rijiya kala sai ya ce ya bushra ya abin farin ciki na wato farin ciki ya same ni haza gulamun wannan yaro ne wa asarruhu bida'atan sai suka boye shi a matsayin kadarar kasuwanci wallahu alimun bima ya'malun Allah masani ne game da abin da suke aikatawa wa sharawhu bi thamanin bakhsin sai suka sayar da shi da ƴan kuɗaɗe arha darahima ma'dudatin ƴan dirhamomi kididdigaggu wa kanu fihi min az-zahidin sun kasance masu wato tsantseni game da shi Allah yake gaya mana yadda al'amarin ya kasance da yadda inayar Ubangiji ta samu annabi Yusuf alaihi salam yana cikin rijiya waɗannan fatake sun zo wucewa don haka sai suka tsaya a gindin wannan rijiya ko a wannan guri suka aika mai ebo musu ruwa akan ya je ya ebo musu ruwa yana zuwa ya zura guga sai annabi Yusuf alaihi salam ya riƙe gugar shi kuma ya janyo yana tsammanin cewa ruwa ne ya janyo domin ya ji nauyi ya zata cewa gugarsa ce ta cika yana jawowa kawai sai ya ga yaro mai tsalilin kyau saboda haka sai ya ce ya bushra abin farin ciki ya same ni haza gulamun wannan yaro ne saboda haka sai ya ɗauke shi ya ruga ya je ya samu ƴan uwansa yana gaya musu albishirinsu ya tsinci yaro mai tsalilin kyau da suka gan shi maimakon su yi cikiya ta yiwu gidaddajin da suke gefe da gurin daga nan yaron ya fito zai faɗa rijiyar haka ya kamata su yi ai su yi cikiya kuma wala Allah ma Yusuf alaihi salam ya labarta musu abinda ya faru gare shi amma da yake Allah maɗaukakin sarki ya riga ya rubuta wani sha'ani ne sai ya wakana sai ya zan duk ba su yi wannan ba kokarin su yadda za su ɓoye annabi Yusuf a cikin kayayyakinsu ta yadda kada a gan shi masu shi su gan shi su gane shi saboda haka sai suka ɓoye shi cikin kayayyaki shi ne wa asarruhu bida'a suka ɓoye shi cikin kayayyakin kolinsu suna ƙoƙarin yadda za su fita da shi daga gari idan sun je inda za su sayar da shi su je su sayar da shi don haka suka fita da shi suka je suka sayar da shi a kasuwar sayar da bayi suka sayarwa da dillalai da suke sayar da bayi sun sayar da shi da ƴan kuɗi kaɗan wato sun sayar da shi arha tsababa ba don kuma don ƙoƙari suke su kuɓuta su rabu da shi don su kansu ya dame su kuma ba sa so a fahimci cewa ba bawa ba ne tsintar shi suka yi ko kuma ma masu shi su gane shi saboda haka ƙoƙarin yadda za su rabu da shi suke don haka sai suka tsayar da shi da ƴan kuɗi kaɗan shi ne Allah ya ce wa sharawhu bi thamanin bakhsin suka sayar da shi da ƴan kuɗaɗe kaɗan arha tsababa shi ne bakhsin ɗin arha sosai darahima ma'duda suka sayar da shi da ƴan kuɗaɗe dirhamomin ƴan kaɗan Allah ya siffanta dirhamomin da ma'duda don ya nuna maka cewa ba yawa za a iya ƙirga su don inda suna da yawa aunawa za a yi a wancan lokacin in dirhami na da yawa to auna shi za a yi in baya da yawa sai a lissafa saboda haka cewar da aka yi dirhamomi ƙididdigaggu ko ƙirgaggu yana nuna cewa kaɗan ne wa kanu fihi min az-zahidin sun zan masu tsantseni dangane da lamarinsa cikin masu tsantseni dangane da lamarinsa suna ƙoƙarin yadda za su yi su rabu da shi ba sa sha'awar riƙe shi domin sun san ba bawa ba ne tsintarsu shi kai a cikin rijiya don haka in suka ci gaba da riƙe shi babu shakka wata rana za a haɗu da waɗanda suka san shi don haka za su yi asarar wannan tsintuwa da suka yi haka sai suka yi kokarin sayar da shi ko ma nawa ne to shine Allah madaukakin sarki yace wa qala allazi ishtarahu
qala allazi ishtarahu min mithrin wa asli akdimi maswahu asa an yanfa'na aw nastaqimahu wa nada وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما بلغ حسبته آتيناه حكما وعلما وكذلك للمحسنين
تو النبي يوسف عليه السلام ياكو اتدك جربا تفرقو دومين غاشي أبنجي مدوك كنسلكي يارد شي لك ريجيا zai kuma fada cikin wata jarrabar da tafi ta farko kuma wa qala allazi ishtarahu min misra limra'atihi sai wanda ya saye shi daga masar yace wa matarsa akrimi maswahu ki karrama masaukin sa asa an yanfa'ana amma nin zai amfane mu aw natakhidahu walada ko kuma mu rike shi da وكذلك مكننا ليوسف في الارض التي حكنم مكتبتت ده يوسف ادوران قسا ولنعلمه من تاويل الاحاديث كما دم مسند شي فسرر مفركي والله غالب على امره كما الله ميرين جاي ني بيسا ga al'amarinsa ولكن اكثر الناس لا يعلمون سيدي يوي يوي كم متاني باسا gane haka ولما بلغ اشده ياين ده يكاي متكر كرفنسا ataynahu hukman wa ilma sai muka bashi hukunci da ilimi wa kadhalika najzi almuhsinin to haka nan muke sakan kama waɗanda suke masu kyautatawa wato Allah madaukakin sarki ki ga mana bayan waɗannan fatake sun je sun sayar da shi a kasuwar sayar da bayi sai aka yi sa'a wani daga cikin manyan mutanen Masar ya saye shi shine Azizu Misr Azizu Misr wasu malamai sun ce shine wazirin sarkin Masar waziri kuma shine wanda yake da mukami daga mukamin sarki sai nashi a lokacin babu mukamin da yake sama da nashi sai na sarki kawai wasu suka ce a shine waziru mitwabin nan Azizu Misr shine shugaban yan sanda na Masar din gaba daya saboda kamar IG ne to kuma a wannan lokaci shi ma wani mukami ne wanda babu sama da shi to ala ayi halin dai mai mukami ne babba waziri ne wanda yana ɗaya daga cikin masu taimakawa sarki wajen gudanar da mulkin Masar sai Allah madaukakin sarki ya kaddara annabi Yusuf alaihi salam ya fada hannunsa da ya saye shi ya gan shi yaro ne mai tsalilan kyau yaro ne kankani ba babba bane baya da shekaru wato shekarunsa ba za su wuce 14 ko kasa ma da 14 ba sannan kuma ya ga alamar cewa wannan yaron zai yi wayo bayan wayo kuma yana da hankali bayan yana da hankali kuma wannan yaron za a iya dogara da shi akan wasu abubuwa manya-manya nan gaba tunda mai mulki ne galibi zai so wani wanda zai taimaka masa cikin sha'anin mulkinsa to kuma galibi waɗanda duk suke mulki musamman a wannan lokaci da ba kowa ne zai iya mallakar mutane ba sai wanda yake da wata sifa ta musamman da ta sha bamban da sauran jama'a shine zai iya mallakar su saboda haka galibi wanda sarki zai jawo jikinsa zai jawo mutumin da yake da wato hangen nesa don haka za mu kaddara cewa wannan waziri na sarki mutum ne mai hangen nesa don haka zai iya gano wasu abubuwa tattare da Yusuf duk da cewa gashi yaro karami amma zai iya gano cewa wannan yaron daga fuskarsa zaka fahimci cewa za a yi mutum wato mai kwazo nan gaba. Saboda haka ya fuskanci haka, ya gane haka tun daga kallon fuskar Annabi Yusuf alaihi salam. Don haka yana zuwa gida sai ya ce wa matarsa, akrimi masuwahu, ki karrama masaukinsa. Kaga ya ce da ita ki karrama masaukinsa, ya fi ma ya ce da ita ki karrama shi. Domin idan har za a karrama matsuguninsa, a gyara masa ɗakin da zai zauna, a gyara masa tufafin da zai sa da abincin da zai ci, babu shakka wannan mutum za a karrama shi sama da kowa. In har masaukinsa ma za a karrama, to ina ga shi kuma karan kansa. Saboda haka sai ya gaya mata da wani salo na maganar da za ta kunshi ta karrama shi, gayar karramawa. Sai ya ce ki karrama masaukinsa. Saboda haka duk abin da zai bukata na rayuwa a samun masa, a gyara masa kokoncinsa, a bashi kaya masu kyau, a samar masa da abinci mai kyau, a kuma yi mu'amalance shi ba irin mu'amalar da ake wa bayi ba. Sauran ma'aikatan gida shi a yi masa mu'amala ta musamman, domin shi na musamman ne. Asa an yanfa'ana, sai yake gaya mata dalilin da yasa ya gaya mata haka. Yace asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada, amma lin nan gaba zai amfane mu. Wato kaga wannan yake nuna ya ga alamar cewa lalle Annabi Yusuf alaihi salam nan gaba zai zama mutum wanda zai yi amfani. Ya ga haka tattare da shi, ya ga haka ta fuskarsa. Don haka yace asa an yanfa'ana, amma nan mu zai amfane mu. Don haka zai amfane shi wajen gudanar da mulkinsa. Aw nattakhidahu walada, ko mu rike shi da. Kaga anan wannan yana nuna cewa ba shi da ɗa. Don haka sai mu mai da shi kamar ɗanmu, ya zan shi zai gaje mu koda bayan mun mutu. To wasu suka ce ya faɗi wannan magana domin shi baya haihuwa. Don haka ba su taɓa haihuwa da matarsa ba. Suna ta fatan su samu yaro, su samu ɗa. To tunda ba su samu ba, yanzu ga shi sun same shi a ƙwaƙwas. Sun saye shi bi tsamanin baksin da rahima ma'duda, sannan kuma yaro mai tsalelen kyau wanda ba a taɓa ganin mutum mai kyau ba a wannan lokaci kamarsa. Saboda yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi lokacin da yake ba da labarin mi'rajinsa zuwa sama, yake cewa ya ga Yusuf wa qad u'tiya shatr al-husn, an ba shi rabin kyau na duniya gaba ɗaya. Saboda haka duk abin da za ka sifanta a matsayin kyau, dukkan wata sifa ta kyau, ka tattara duk sifofin kyau na duniya gaba ɗaya, to Annabi Yusuf ya kwashe rabi shi kaɗai. To babu shakka wannan yaro ne da za a yi haba-haba da shi, sannan kuma ga alamar nutsuwa da hankali tare da shi. Saboda haka sai ya ce asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada, amma nan zai amfane mu nan gaba, ko kuma mu mai da shi ɗa, kamar yadda matar fir'auna ta ce wa fir'auna la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada, amma nan gaba ya amfane mu ko mu rike shi ɗa. Wasu sun ce saboda ba ya da sha'awar mata shi yasa bai da ɗa, duk da cewa dai wannan kama-kama ne, babu wata wani nasi da ya nuna haka, amma dai nasi anan yana nuna bai da ɗa ɗin. Ta yiwu saboda baya haihuwa bai samu ɗa ba, shi yasa har ya yi fatan Annabi Yusuf ya zama kamar ɗansu. To shi ne Allah maɗaukakin sarki sai ya ce wa kazalika makkanna li yusufa fil ard. To daga nan tamkini ga Yusuf ya fara faruwa kenan. Allah ya fara tabbatar da shi a doron ƙasa, ya fara ba shi matsayin da Annabi Yaqub alaihi salam ya ce Allah zai ba shi. Wa kazalika yastabika rabbuka. To ga zaɓin Ubangijin ya fara bayyana a nan. Gashi yanzu daga cikin duhun rijiya ya faɗo cikin wawar keken gida na sarauta, har kuma ana akrimi masuwa, da can a rijiya yake, daga rijiya tsundum kuma sai gashi a cikin ƙaton gida. Kaga wannan wani abu ne, in ba aikin Allah ba wanda zai iya maka wannan. Daga rijiya sai kuma babban gida ana akrimi masuwa. To shi yasa Allah yake wa kadhalika makkanna li Yusuf, wannan shine bidaya ta tamkini da Ubangiji ya fara bawa Yusuf. Wannan ita ce shine matakin farko da Yusuf ya fara takawa don cimma wannan mafarkin da ya yi. Gashi yanzu ya fara taka matattakala ta farko. ولنعلمه من تأويل الأحاديث كما دم سند شي تأويل مفركي وتتأويل مفركي مفركي متاني فسر مفركي مفركي متاني وعند أدليل فسر مفركي إنني هر يكي قابل يكي domin a dalilin fassarar mafarki ne ya samu haduwa da sarkin garin gaba daya yana kurkuku ya dawo ya zama mai mulki wanda aka danka masa wuka da nama ta tattalin arziki gaba daya a hannunsa shine Allah ya ce wallahu ghalibun ala amri Allah mai rinjaye ne bisa ga al'amarinsa ubangiji duk abin da ya so idza arada shay'an انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون بسند الله يسو wani abu sai dai yace ya wakana abin sai ya wakana babu wani wanda zai iya shiga gaban ubangiji ya hana shi aiwatar da abin da yaso iradar ubangiji ita ke mulkusha kowace irada nufin ubangiji shi yake danna kowane nufi su ɗan uwansa suna nufin su raba shi da ainihin mahaifinsu wannan shine abin da su suke nufi sannan su kuma a sayyara fatake suna nufin su samu kuɗi da shi ko yaya ne shi kuma azizu misr yana nufin an yanfa'ana aw natakhidahu walada kowa da abin da yake nufi da annabi yusuf alaihi salam to amma kuma daga ƙarshe nufin wane ne zai rinjaye nufin Allah shi kuma ubangiji yana nufin ya ɗaukaka shi matsayi na annabci ya bashi gadan kakanninsa saboda haka din nufin waɗancan zai zama a tutar babu zai tashi a babu nufin masu so su raba shi da ubansa ba za su ji nasara ba waɗancan da suke son ɗan kuɗi kaɗan kuɗi kaɗan ɗin nan ba zai zama musu komai ba a rayuwa sannan kuma shi wannan da yake cewa a sa'an an yanfa'ana aw natakhidahu walada shi ma kuma ba wannan ne ubangiji yake nufi ba wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktharan nasi la ya'lamu sai dai yawayawacin mutane duk ba san haka ba daga ciki akwai ɗan uwan Yusuf da waɗannan ayarin fatake da shi kansa Azizu Misr duk ba su san abin da Allah yake nufi ba Allah ce walamma balaga ashuddahu yayin da ya kai ƙarfinsa ya kai ganiyarsa ya cika wato halittarsa ta cika a matsayin ɗa namiji wasu suka ce ya kai shekara 35 wasu suka ce 40 atainahu hukman wa ilma sai muka ba shi hukunci wato muka ba shi ainihin sanin hikima ta sanya abubuwa a mahallinsu ya san yadda zai gudanar da rayuwa ya san yadda zai tafiyar da al'amuransa ba zai yi abubuwa irin na shirme ba muka ba shi kuma ilimi irin na annabci ubangiji ya yi shimfiɗa da wannan domin shi ne ƙarshen abin da al'amarin Yusuf zai tuƙe da shi za Allah zai ba shi wannan hukunci ɗin zai kuma ba shi wannan ilimi ɗin zai ba shi wannan annabci ɗin to amma a wannan lokaci duk shimfiɗa ce ubangiji yake masa Allah ce wa kazalika najjil muhsinin haka nan muke kyautata wa mutanen da suke masu kirki masu ihsani wannan yana nuna cewa rayuwar annabi yusuf alaihi salam tun yana yaro cike take da ihsani don haka ubangiji yake yi masa wannan ihsani don haka kuma dukkan wani wanda rayuwarsa ya gina ta akan kyautatawa da kyautayi haka ubangiji shi ma zai sakanta masa ya yi ta kare shi daga sharri da makirci iri-iri sai Allah ya ce wa rawa da su
قال معاذ الله إنه هو الذي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه بالعبادنا المخلصين
نعم تو النبي يوسف عليه السلام يا فتدك تكين جربة تجيب عشيري جيادة أم أنسى سكي أما كما ينزيا فاتا تكين وتجربة كما تتوى تشم وتوصنني ita ce jarrabar mace Allah ya ce wa rawadatu allati huwa fi baitiha an nafsi to tunda kissa ce Allah yake bayarwa ta Annabi Yusuf alaihi salam kuma yana baka labarun rukan abubuwan da suke masu muhimmanci gare ka ka sani don haka za a yi ta nade wasu wato fayafai ba tare da an buda maka su ba anan an kawo shi yana karami don haka ba daga kawo shi ne kuma wannan abu ya faru ba an kawo shi ta ci gaba da kula da shi kamar yanda mijinta yace akrimi maswahu saboda haka ya sashi a wannan guri ya zama dan gida yana shigi da fici yana kai kawo a wannan gida kuma shi mai gidan ya amince masa ya danka masa kula da gidansa gaba daya to yanzu ya kai wasu shekaru ya kai munzilin namiji watakila ya kai shekara 25 zuwa 30 saboda yadda zamu gani a can gaba inda matan dan suke cewa imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi fataha sai suka kirawo shi alfata kaga ya wuce yanzu matsayin gulam to daga alfata daga shekaru na balaga daga shekara 25 abinda ya sama duk alfata ne har zuwa 30 saboda haka yanzu watakila yana dan shekara 25 ko kuma zuwa shekara 30 to a lokacin kuma Allah madaukakin sarki ya so ya jarrabe shi kuma da wata fitina da wata jarrabar kuma wacce ita kuma za ta yi masa jagoranci zuwa ga fada wata jarrabar kuma ta uku warawadatu allati huwa fi baitiha an nafsi ita wannan wanda shi Annabi Yusuf alaihi salam yake gidanta sai ta neme shi ta hanyar yaudara game da kansa wa ghallaqat al-abwab ta rurrufe kofofi wa qalat kuma ta ce haita lak zo nan da sauri qala ma'azallah sai ya ce Allah ya tsare ni innahu rabbi ahsana maswaya lalle yadda al'amarin yake shi ubangidana ne wanda ya kyautata man sauki na innahu la yuflihu adh-dhalimun lalle adh-dhalimai ba sa cin nasara Allah ya ce warawadatu allati huwa fi baitiha an nafsihi kalmar murawada tana nufin talabu dalilin wa rifqin wa khida ka rika neman abu cikin lallashi tare da sassauta murya tare da bin hanyar lalama da kuma hanya ta yaudara shi ake kira al murawada da larabci Allah ya ce warawadatu kaga wannan kalma ta murawada tana nufin ta dade tana bibiya shi tana kokarin ta yaudare shi ta hanyar lalama da wasu da nuna alamar soyayya amma shi duk yana buris da ita kamar ma baya fahimtar da take tana nuna masa shi kuma yana kauda kai yana nuna mata shi ma bai gane ba saboda haka tana ta bin mataki har ta kai dai matakin da ba za ta iya hakuri ba saboda haka gashi a cikin gidanta a ɗakinta ta kori dukkan wasu ma'aikata waje wa ghallaqat al-abwab ta rurrufe kofofi kaga anan sai akai amfani da tad'if ba a ce wa aghlaqat al-abwab ba sai aka ce wa ghallaqat al-abwab dan a nuna maka ta kai matuka wajen rufe kofa sai yadda kowa ne ma ya so fitowa shigowa ba zai iya shigowa ba ta bi ta rurrufe shi ighlaqun bi ihkam ta rufe shi sosai ta yadda ba yadda za a yi wani ya iya shigowa sannan ba kofa ɗaya ba ta rufe kofar can babbar kofa ta waje ta rufe kofar falo ta rufe kofar korido ta rufe kofar ɗaki duk kofofin ta rufe su to anan duk ubangiji sai ya nade mana mai tayi da ta rufe kofofin kawai sai ya gaya mana kalmar da ta gaya masa babu shakka a matsayinsa na mace wacce take so ta yaudari ɗan saurayi ba kawai da ta rufe kofa ba za ta ce hai talak dole za ta yi wasu abubuwa amma duk ba wannan ake so ka sani ba ana so a gaya maka irin jarrabar da Annabi Yusuf alaihi salam ya faɗa ne don haka duk an nade wannan faifai ɗin don haka a nan tatsuniyoyi da yawa za su fi shigowa tunda an nada faifai ɗin ba a yi bayaninsa ba to wani wasu su shimfiɗa nasu sai a ce ta yi kaza ta yi kaza ta sa kaza ta yi masa kaza ta yi to wannan duk Allah bai so ka sani ba kuma wani abu ne wanda bai yiwuwa ka sani in ba da wahayi ba ko ita ce ta fito ta faɗa ko shi ya faɗa tunda duk ta rarrafa kofa ba wani a gurin ko akwai wani da zai bani labari daga baya, kuma ita ba a ce mana ta faɗa ba, shi kuma ba a ce ya faɗa ba, Allah kuma shi bai faɗa ba, kawai abinda ya gaya mana ta lulluba ƙofa, wa qalat hayta lak. To iya wannan ake so ka sani kawai, dan Qur'ani cike yake da tarbiyya. Wa qalat hayta lak, kace taho, ma'ana taho da sauri, taho da gaggawa. Wannan shi yake nuna maka irin yadda ta kagu, ta zaku, so take buƙatar ta tafiya ko ta wace hanya. To anan sai Annabi Yusuf alaihi salam ya gaya mata wasu abubuwa guda uku, waɗanda dukkaninsu hujjoji ne da za su sanya ta haƙura ta janye wannan buƙata tata, ta kuma san cewa shi ba a shirye yake ba ya ansa kiranta. Sai ya gaya mata abubuwa guda uku. Da farko ya tsoratar da ita Allah, ya ce ma'azallah, ina neman tsari da Allah. A nan akwai at-tadhkiru billah, ya kamata ta tsorata, ta firgita. To amma ba ta san Allah ba, kun san waɗannan ba musulmi ba ne a lokacin, duk ba imani ba, suna bautar wani abu sunan shugunki. Saboda haka ba ta san a ce da ita Allah, wato zuciyarta ta kaɗa ba. To tunda wannan ba zai amfani ba, sai ya zo ga faɗakarwa ta biyu, sai ya ce innahu rabbi ahsana maswaya, lalle shi yadda al'amarin yake, ubangidana ne wanda ya girmama, wato ya kyautata masaukina. Kaga anan kuma yana tuna mata irin mutunci da alkhairi da ke tsakaninsa da mai gidanta. Ga kuma yadda ya yi masa, don shi ne ya ce akrimi masuwa, a ce ya kawo shi gidansa, ga shi dai an sayar da shi a matsayin bawa, amma bai ɗauke shi a bawa ba, ya yi burin ɗaukan shi a matsayin ɗansa, ita kuma a matsayin uwarsa, sannan kuma ya girmama shi ta hanyar danƙa masa amanar gidansa gaba ɗaya. Ya masa mutunci, yaya za a iya ci mutuncinsa? Innahu rabbi ahsana maswaya. Anan Ibn Taymiyyah yake cewa kaga anan ya faɗa mata wasu abubuwa, wannan kalmar da ya gaya mata innahu rabbi ahsana maswaya, ƙarƙashinta akwai abubuwa guda huɗu da ya kamata su sa ta haƙura. Abu na farko, wannan watakila shi zai sa ta ƙyale shi, ta yi masa uzuri sama da ya gaya mata haƙƙin Allah, don ba ta san haƙƙin Allah ba, ba ta san haƙƙin uƙubar mai zina ba. Saboda haka sai ya gaya mata batun mai gidanta. Mai gidanta kuma ya yi masa mutunci, ya karrama shi, ya ba shi amana, ya zai ci amanarsa. Wataƙila wannan za ta sa ta ji cewa lallai ta kiyaye ita ma mutuncin mijinta. Saboda haka za ta iya kiyaye mutuncin mijinta, ko dai don jin tsoron kada mijinta ya ji labarin abin da ya faru, daga baya ya yi mata uƙuba mai tsanani. Ko kuma a ita kanta ta tuna cewa lallai mijinta mutum ne mai mutunci, bai kamata ta ci mutuncinsa ba. Wannan abu na biyu kenan. Abu na uku, ya gaya mata abin da zai sa ta fitar da ƙauna gaba ɗaya, ta fitar da rai cewa za ta samu cimma burinta, za ta samu biyan buƙatarta. Ba za ta samu biyan buƙatarta ba ta hanyar aure ko ta hanyar wato abin nan, ko ta hanyar zina. Saboda shi ubangidansa ne, shi yake aurenta, kaga babu kuma maganar kuma wani aure ta daban. Sannan kuma shi ubangidansa ne, ya girmama shi, ya masa karamci, ya masa gomata arziki, kaga babu maganar kuma ya ci amanarsa. Wataƙila wannan za ta sa zuciyarta ta karaya, ta haƙura. Sannan wataƙila da ya ce da ita, ni ba zan yarda in yi zina ba. Ta iya cewa to tunda ba za ka yarda ka yi zina ba, ni zan bi duk hanyar da zan bi. Wannan mai gida nawa ya saki ni, in ya saki ni kaga sai ka aure ni, ko da ko zai yarda ba. To kaga da ya ce da ita innahu rabbi ahsana maswaya, shi ubangidana ne kuma ya kyautata min masauki, kaga bai yiwuwa ni kuma in zo in ɓata masa gida, har in sa matarsa ta nemi saki don in aure ta, ko da ta fita ba zan aure ta ba. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa ليس منا من خبب امراه على زوجها بايا daga cikin mu wanda ya yaudari mace har ta rabu da mijinta dan ya aure ta annabi yace ba ni ba shi hadisin abu huraira wanda abu dawud ya rawaito saboda duk wanda zai ziga mace dan tai fada da mijinta shi ya aure ta annabi yace ba ruwa na da shi ashe kaga ba aikin mutanen kirki bane to dan menene shi mai gidana ne da ya karrama ni ya girmama ni ni kuma in zama wani sababi da zai sa matar shi ta yi bore har ta fita kuma ni in koma gefe in aure kaga kenan koda ta so fita din ya nuna mata abin ba zai yiwu ba domin ya kasance ta da wannan kalmar innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuslifu adh-dhalimin sai mataki na uku na ya tsorata ta shine innahu la yuslifu adh-dhalimin lalle yadda al'amarin yake az-zalimai ba ta cin nasara wato ni da ke idan muka yi wannan abu din mun yi zalunci ni na zalunci kaina na zalunci ubangidana ke ma kin zalunci kanki kin kuma zalunci mijinki saboda haka mun ci amana ni da ke gaba daya don haka ba za mu taba samun rabauta ba nan gaba don haka idan mataki na farko da na biyu ba za su tsoratar da ita ba to ya kamata mataki na uku ya tsoratar da ita ta san su'u atibati fi'liha abinda take kiran shi gare shi wani abu ne da ba zai musu kyau ba nan gaba don haka sai ya sanya ta gaban ya aje mata waɗannan hujjoji guda uku wala'alla ko ta tsorata ta firgita ta koma cikin hayyacinta ta kyale shi to amma ina Allah ya ce walaqad hammat bihi wa hamma biha walaqad hammat bihi haqiqa ta himmatu da shi wa hamma biha ya himmatu da ita laula an ra'a burhana rabbi ba dan ya ga hujjar ubangijinsa ba kalmar walaqad hammat bihi haqiqa ta himmatu da shi wannan kalma ce da aka yi ijma'i akan ta kowa da kowa ya fahimci cewa wannan mata ta himmatu ta riga ta sa shi a zuciya har ma ta yunkuru na taga ta yi nasara akan bukatarta saboda haka duk malaman tafsiri sun yi ijma'i akan fassarar walaqad hammat bihi to amma wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi ya himmatu da ita kuma ya himmatu da ita ba dan ya ga hujjar ubangijinsa ba anan ne malamai suke da magana daban-daban wasu malamai suka ce ya himmatu da ita suka dauke matsayin himmatuwa din akan cewa shi ma ya saduda ya karkata ya miƙa wuya har ma aka rika ruwaito wasu ruwayoyi waɗanda a zahirin su daga maganganun ahlul kitabi ne ba maganganu ne na annabi sallallahu alaihi wasallama ba maganganu ne na ahlul kitabi wasu ma ba su da dadin fada aka ce ya himmatu da ita ta yadda ya miƙa kansa gaba daya ba dan ya ga hujjoji daga ubangijinsa ba wajen fadar hujjojin nan ma kuma aka yi ta zirarawa aka ce wasu suka ce ya ga mala'ika ne yana ta karanta masa ayoyin azaba wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila yana ta karanta masa irin waɗannan ayoyi wasu suka ce a'a ya ga mijinta ne kamar hotonsa a jikin bango ya ƙuro musu ido saboda haka sai ya firgita wasu suka ce a'a ya ga babansa Yaqub ne yana cewa kada ka fige gashin wato fiffikenka in kai haka ba za ka iya tashi ba to wasu suka ce wannan shine burhana rabbika din da ya gani to hakika duk waɗannan maganganu ne waɗanda babu dalili a tattare da su babu wata hujja game da su wasu suka fassara laula an ra'a burhana rabbi cewa wannan harful imtina'i ne kuma hamma bihi din shine jawabinsa laula an ra'a burhana rabbihi la hamma biha sai yazan walaqad hammat bihi iya nan magana ta tsaya wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi ba dan ya ga hujjar ubangijinsa ba da ya himmatu da ita kaga kenan bai himmatu ba din tunda laula harfu imtina'i ne limtina'i ba a samu wato an samu harfin imtina'in ne li wujud afwan laula harfin imtina'in li wujud lau ita ce harfin imtina'in limtina laula ba dan an samu hujja ba da ya himmatu da ita kenan bai himmatu da ita din ba an gane ko to waɗanda suke goyen bayan ra'ayin farko suka ce wannan ba zai yiwu ba a larabci domin jawabu la la yataqaddamu alaiha jawabu laula la yataqaddamu alaiha yaya za a gabatar da jawabin laula a ce hamma biha laula suka ce a ka'idar larabci ba a wannan masu goyen bayan fassarar ta biyu suka ce ana yin wannan a ka'idar larabci ba duka masana larabcin ne suka haɗu akan ba a haka ba dan duka masana larabcin mutanen kufa sun yarda a yi wannan sannan kuma wasu daga cikin albasiriyun masana larabcin mutanen basra kamar abu zainul al-ansari kamar abu al-abbas al-mubarrid sun yadda an ya taqaddama jawaba laula alaiha sun yadda jawabin laula yana iya gabata akanta saboda haka ashe ba ijma'i ne na cewa a larabci ba za a iya irin wannan zubi din ba shaykhul mufassirin ibn jarir al-tabari yana daga cikin waɗanda suka yi inkarin wannan fassarar ta biyu domin shi ya tafi akan fassara ta farko suka ce kuma wannan akwai shi da dama a cikin larabci akwai shi a cikin alqur'ani fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimina fatawakkalu alaihi kaga alaihi tawakkalu din ya gabata sannan kuma a cikin ita kanta wannan sura din ai an samu irin wannan la taqulu yusufa wa alquhu fi ghayabati aljub yaltaqithu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilina alquhu fiha sannan qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin sannan a kissar annabi Musa alaihi salam ma yafiyarsa in kadat latubji bihi laula an rabatna ala qalbiha litakuna min almu'minin in kadat latubji bihi laula an rabatna ala qalbiha lakadat tubji bihi saboda haka koda kuwa mun ce wa hamma biha din ba zai zama jawabin laula ba to zai zama jawabin laula din mahzuf ne dalilin da yasa aka shafe shi shine gabatar wancan wa hamma biha din abinda zai nuna shi taqaddum ma yadullu ala al-mahzuf shi yasa aka shafe shi don haka wasu suka tsaya akan wannan wasu kuma daga cikin malamai suka ce wa hamma biha hammun ba iri ɗaya ba ne da nashi da bambanci nata hammi ne hammu israr shi kuma nashi hammi ne hammu khatarat akwai bambanci tsakanin hammu israr da hammu khatarat hammu israr shi ne hammun da za ka dage har ka ma yi wani yunƙuri na ka cimma burinka hammu khatarat kuma wani wasuwasi da zai gitta a zuciyarka duk da ba zai yi tasiri ne ya motsa ka nemi abin da kake so ba wasu suka ce to na annabi yusuf hammu khatarat ne zamantowarsa ɗa namiji kuma saurayi wanda bai taɓa aure ba kuma ga wata mace mai tsaleriyar kyau babu shakka wani abu zai kaɗa a zuciyarsa kaga ba irin nata bane wanda ya motsa ta har take ƙoƙarin ta biya buƙatarta saboda haka suka ce nashi hammu khatarat ne nata kuma hammu abin nan wannan ita ce abin da ibn taymiya ya fi ƙarfafa a kansa yake cewa annabi yusuf alaihi salam anan bai yi laifi ba dan da ya yi laifi da an ba mu labarin cewa ya nemi gafarar Allah ya gafarta masa domin alqur'ani inda Allah ya faɗi wasu annabawa da suka yi kuskure suka neman gafarar Allah suka yi kuma haka Allah ya riƙa ba mu labarin a gurare daban-daban annabi adam alaihi salam rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين النبي نوح رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين هكذا الخليل عليه السلام ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين hakanan annabi Musa alaihi salam anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lah falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin annabi daud alaihi salam فاستغفر ربه وخر راكعا واناب فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب. هكذا النبي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. kaga duk annabawa ne da Allah madaukakin sarki ya fadi wani lokaci da aka samu suka kuskure sai suka nemi gafara da Allah ya tashi bada labarin sai ya hada da gafarar da suka nema dan ma kada wani ya musu takakkiya. amma sha'anin annabi Yusuf alaihi salam sai ba a fadi wani laifi da yi ba, don haka ba a fadi abin da yake kama da laifi na neman gafara ba. sai Allah ya ce kazalika linasrifa anhu su'a wal fahsha إنه من عبادنا المخلصين. حكى نن دم كور ودا النبي يوسف ممونا أيكي دا الفاشا لليشينا دا كتكين بايمو ودا نسكي ماسو إخلاسي. سي الله عبادة العبادة شوى يا كور مسد دكا ونمو ممونا قدري كو ممونا أيكي يا كور مسد فالفاشا وانا الشيكي نونا شوى النبي يوسف بيوان وتممونا نية sai ya ga ya auka wannan mata ba, haka nan bai aikata alfasha ba. Ibn Taymiyyah ya ce wannan aya kuma wala kan hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. mala yace fal hammu jinsun tahtahu naw'ani. hammi kalmar hammi jinsi ne, karkashinta akwai nau'i biyu na hammi. akwai kamar yadda Imam Ahmad yake cewa al hammu hammani hammu khataratin wa hammu israr. akwai hammi na khatarat na tarsuwa a zuciya ba tare da ya motsa mutum ba. akwai kuma wanda yake na ainihin israr, wanda zai sa mutum ya doge ya ga cewa sai ya cimma burinsa. ya tabbata a cikin hadisi sahihi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa idza yaqulu Allah ta'ala, Allah mai girma da gowa yana cewa idza hamma 'abdi bi hasanatin faktubuha lahu hasana, idan bawana ya himmatu da aikata aikin lada aikin kirki to ku rubuta masa lada cikakkiya. fa in amilaha faktubuha lahu bi ashri amsalha, idan ya aikata wannan aikin kirki din ku ninka masa ladan gida goma. wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha, idan kuma ya himmatu da aikata mummunan aiki bai yi ba, faktubuha hasana, daga ku rubuta ta a matsayin lada. fa innama tarakaha min jarra'i, ya bar ta danni. fa in amilaha faktubuha bi misliha, in kuma yayi sai ku rubuta ta tamkarta. saboda haka Ibn Taymiyyah yake cewa kaga anan hammin Yusuf alaihi salam hammi ne ma da zai samu lada, domin hammi ne da ya bar aiwatar da kudirinsa saboda Allah. saboda haka hammun ne yusabu alaihi saboda ikhlasinsa, nata kuma hammi ne da za ta samu zunubi, hammi ne da ya kai wani mataki na za ta ɗauki wani, wato za ta fara ɗaukan wani mataki na ta cimma burinta. saboda haka Yusufu alaihi salam lada ma ya samu, ba wai laifi yayi ba. yana daga cikin waɗanda Allah yake cewa innal ladhina taqaw idza massahum ta'ifun minash shaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. sai haka yana daga cikin masu takawa ne, masu tsoron Allah. amma in ji Ibn Taymiyyah ya ce abubuwan da ake nakaltowa na cewa ya yi yunkurin kwanci wato wandansa, ko kuma ya zauna a mazaunin namiji ga matarsa, ko kuma ya ga surar annabi Yaqub yana cizan hannunsa, da ire-iren waɗannan maganganu, malam ya ce dukkan waɗannan labarurruka ne da ba su zo daga Allah da manzansa ba. babu wata ruwaya da ta zo da wannan, maganganu ne da aka samo su daga Yahudawa. Yahudawa su suka fi kowa yi wa annabawan Allah ƙarya, suka fi kowa sukan annabawan Allah. dukkan abinda musulmi, wato malaman musulunci suka nakalto a wannan babi, sun nakalto shi ne daga Yahudawa, ba sun nakalto shi ne daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba, bal ba su nakalto ko da harafi guda ɗaya ba. saboda haka walaqad hammat bihi, haƙiƙa ta himmatu da shi. wa hamma biha, ya himmatu da ita laula an ra'a burhana rabbi, ba dan ya ga hujja ta ubangijinsa ba. Allah ce kazalika linasrifa anhu su'a wal fahsha, min ya haka ne domin mu kawar masa da mummunan aiki, mu kawar masa da alfasha. innahu min ibadina almukhlasin, lalle shi yana daga cikin bayinmu waɗanda suke da ikhlasi. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.